Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar Yahuci. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a barkada asubahin ranar Asabar 16 ga watan Disamba shekara 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A kasar Saliyo wasu ma'aikatan lafiya biyu da suka warke daga cutar Ebola sun yi ƙarar gwamnatin kasar suna zarginta da sakaci lokacin da ake fama da annobar Ebola. Ma'aikatan lafiyan dai sun zargi gwamnatin da rashin samar da kayayyakin aikin da suka kamata har ta kai ga cewa sun kamu da cutar. Kuma da yawa daga cikin abokan aikin sun mutu. Karar da suka shigar na zargin cewa barnata kudaden da aka samu na yaki da cutar da gwamnati ta yi kai tsaye ya hana su damar su samun rayuwa mai cikakkiyar lafiya. A shekarar 2013 ne kwayar cutar Ebola ta yada a kasar Guinea ta kuma ruwatsu zuwa makwabtan kasashe irin su Liberia da Saliyo. Sama da mutane 3,000 ne suka mutu a Saliyo, haka kuma sama da mutane 11,300 ne suka mutu a duniya. Wanda yawancin mutanen da kasashen yammacin Afirka uku suke. Gwamnatocin kasashe da kungiyoyin agaji sun taimaka kasashen yammacin Afirka da miliyoyin dala Amurka don a dakatar da yaduwar cutar. Amma akwai zargin cewa kasashen da abin ya shafa su uku sun yi sakaci da kudaden da aka ba su. Ma'aikatan kiwon lafiyar na Saliyo sun shigar da karan gwamnatin su ne a kotun kungiyar cigaban tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS da ke babban birnin Najeriya Abuja. Ma'aikatan da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama na sabon filin saukar jiragen saman kasar Senegal sun shiga yajin aiki yan kwanaki da bude filin saukar jiragen. A jiya Juma'a an soke duk wani tashi da saukar jirage a filin jirgin sama na birnin Dakar. Bayan da ma'aikatan da ke kula da jiragen suka bayyana shiga yajin aiki na kwana guda. Ma'aikatan dai sun ce sun yi yajin aikin ne domin su kare lafiyar matafiya, saboda ba a ba su cikakken horo ba kafin a bude wato filin jirgin sama. Akwai sababbin kayan aiki na zamani da aka saka, amma ba a horar da mu yadda za mu yi aiki da su ba, a cewar Mamman Alise ne, shugaban kungiyar ma'aikatan. Sabon filin jirgin saman wanda aka kashe dala miliyan 680 wajen gina shi, an bude shi ne ranar 7 ga wannan wata na Disamba, bayan da aka yi jinkirin tsawon shekaru 10. Gwamnatin kasar ta ce filin jiragen zai sa kasar Senegal ta zama wajen zuwan masu yawon bude ido a yammacin Afirka. Jami'an filin jiragen dai sun ce an soke tashin jirage kusan 30 saboda yajin aikin ma'aikatan. To labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a sashen Hausa na muryar Amurka. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis ya nuna kwarin gwiwa za a samu gaskiya a tafiyar da kudaden tallafin da Amurka ke bayo sojojin Somalia, bayan da Amurka ta dakatar da tallafin da take ba saboda zargin cin hanci da rashawa. Da yake magana da manema labarai a Pentagon jiya Juma'a, Mattis ya ce ina da kwarin gwiwa za mu iya shawo kan lamarin koda ko ba tsaye da rashin gaskiyar kwata-kwata ba. Dakatar da taimakon da ya biyo bayan gazawar da sojojin Somalia suka yi akan bada bayanai kan tallafin da ake musu irin na abinci da man fetur da kuma makamai. Yanzu haka dai gwamnatin Somalia ta amince samar da wani tsari da zai daidai da ka'idojin Amurka, wato ka'idojin da Amurka ta shimfiɗa musu. A cewa wata majami'ar ma'aikatar harkokin wajen na Amurka, Mattis ya ce canza al'adar cin hanci da rashawa yana ɗaukar lokaci. Ya kuma ƙara da cewa daga ƙarshe dai Somalia ta samu shugaban ƙasa da ya cancanci a goya masa baya. A jiya Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce ci gaba da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa na zama barazana kai tsaye ga Amurka, kuma Washington za ta yi amfani da duk wasu matakan da suka zama dole wajen kare kanta daga irin wannan barazana. A cewar Tillerson, ba kasar da za ta lamunta da irin wannan barazana ba tare da daukan mataki ba. Ya ci gaba da cewa tun farko mun bayyana cewa za mu dauki duk matakin da ya ji wajaba wajen kare kasar mu. Sakatare Tillerson ya faɗa haka ne gaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York. Ya kuma ƙara da cewa ba ma neman yaƙi ko buƙatar yaƙi muke ba da Koriya ta Arewa. A nan birnin Washington DC kuma shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci Rasha ta ƙara ƙaimi wajen matsawa Koriya ta Arewa lamba. Kwana guda bayan da ya tattauna ta wayar tarho da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Trump ya ce babban abin da suka mayar da hankali a tattaunawa shine kan batun Koriya ta Arewa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Da ba da 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 da
a wasu suka ce kyan alkawari cikawa
kaji yanda yake lissafo abubuwan yan siyasan farko masu cika alkawari
tun zamanin da baba
ya ce in ba dan Sardauna ba da ba sadu da famfo ba da ba sadu da lantarki ba suminti ya za a yi gine
gine kuma saka da sauransu duk masana'antun da aka kafa ka san tun waɗancan masana'antu manya a arewa dai da aka kafa su ba kuma samu
tun da suka tafi sai suka kamar sun tafi da abin su an bar su sun mutu
Allah ubangiji ya taimako
amin amma Allah ya sa a koyi da yan gaya
amin suma amin kamar dai da muka alƙawari yau zamu fara kawo wannan hira da muka alƙawari da marigayi Salihu Jankidi wannan hira an yi hirar nan da shi tun shekarar 1966 kamar yadda muka ji ana fadi a cikin wannan hira din an yi hirar da shi ne karkashin wani shiri na musamman da ake kira tarihin makada da mawakan kasar Hausa akwai wanda ba ni wannan faifai na wannan hira a Gusau amma na manta kowa ne ya bani wannan kuma ban san shi wannan shiri da aka yi ko na wani gidan radio ne a lokacin ko kuma an yi shi ne saboda tarihi ko an yi shi ne don wani shiri na musamman ban dai sani ba kuma ban san kowane ne ya hira da shi ba saboda a ciki bai sunansa ba amma dai an yi wannan hira dai tun lokacin ana yakin basasa a Najeriya aka yi wannan hira za mu sa dai masu sauraro za su ji a cikin shirin namu na yau kamar yadda muka yi alkawari
muhimmancin dai shine sakon ya isa
kware da gaske kuwa a ji tarihinsa musamman a ji wannan tarihi nasa ga dimbin gaisuwar mu a nan sashen Hausa na muryar Amurka
Alhaji ka yi saurin tafiya fa baka faɗa mana ba sunu yaya sunu
to ai kai zan tambaya dai kai da yake watakila baka abuna
mu kan kara kai zan ka dinga ga mana sirrin saboda wannan ka ga na hadda su abun shaka na hanci ni ne daure baka ga aka sa Instagram za su ga na hadda wani abu a wuya
ai ba sanyi sosai ba na Usmanu
Eh ai sha ne Allah ya gaba da gaisuwa.
Dan mun gaisuwa zuwa ga Hajiya Zulafa'u Umar Sadiq a Gimbiyar Leran Bauchi wadda take zaune a Festac Town dake Lagos da fatan kuna nan lafiya. Muna mai ga dan mun gaisuwa ga masu sauraron mu wato Ibrahim Sule gabarin Santara kin gabarin da hakimin gabarin dukkan su a jihar Bauchi da fatan suna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu dan kaka CEO mai gado da katifa kwagwar Kanawa yankin karamar hukumar Gezawa jihar Kano da fatan kuna nan lafiya ga sakon fata alheri zuwa ga iyalan Alhaji Haruna Dalla da karaye da na marigayi Alhaji Baba Ahmadu Mai Kaura waɗanda a yau dinnan suke bikin auren ƴaƴansu Aisha Haruna karaye da Zubairu Baba Ahmad wato da misalin karfe 1 na ranar Azhar kenan a masallacin dan Hodiyo dake unguwar Sanusi a Kaduna da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri
to ni ma zan fara sakon gaisuwar fatan alheri ne da shafin mu na majalisar ƴan abari Yahuci a shafin Facebook
haka
yawa sakon gaisuwar fatan alheri na farko zai je ne zuwa ga dan Alibi RD da kuma Ahmad Nura Gajan sai Umar Muhammad Zanwa da kuma Dambu Ranu da kuma Yusuf Adamu sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Zainab Akande da Sulaiman Musa Basawa ko Basawa ne sai yace sai gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Hassan Musa Ranu da Abdulrahman Saidu a jamhuriyar Niger sai kuma Kofar Ruwa wato shi inkiya ce yayi da shi sai ya haya magajin da kuma Aliyu Tijani da ƙarshe zan rufe da wani gaisuwar ko wata gaisuwar ta fatan alheri zuwa ga Kabir Hashim da ke Azare a Bautin Najeriya da fatan ana cikin koshin lafiya kuma dukkan su sun ji Malam Iro
haka Da wannan shira dai da muka yi alƙawari
safi kala kala na wanda ya haifuwa na wanda ya haifuwa ne
har
zuwa kan Sardauna Bello
haka
jan kidi jan waka kuko jan kidi jan waka zance ran sarki da ya barka mu da saduwa
alhamdulillah barka ka ji
na same ka lafiya
alhamdulillah
to yau dai sarki zan yi murna in naji kakkan asalin ka tukunna
to madalla
asalin ka kai mutumin ina ne
ka sarrawiya
mutumin
rawayya
rawayya
ah
anan kasar Zamfara take
nan
a Sakkwato
nan fa
haka fa
to in ne kusa
nan kusa da Gusau
nan kusa
kusa da Gusau take
kusa fa
to
da nan da rawayya da Gusau dai
haka fa
ah
to sarki dade ko wannan sana'a an gaje ta ne ko ku an dauka ne daga bisani
na gaje ta ga ubana Hassan
haka
shi ko Hassan
na
ji
shi
ya shi shi kuma ji tigari ya shi shi ana cewa dan tigari mai abin kidi
Allahu
Akbar dan kidi su kai
wato wannan abu kakan kaka ma da shi ne
ni ko da wajen uwa da wajen uba ni kuma kidi ya sadu
insha Allah lalle an gaje shi gaba da baya to sarkin kidi jan kidi shin an samu shekara nawa yanzu da haihuwa dai gani manya ne shauran mazan jiya ba sai an fada ba
shekara 103
ta haihuwa shekara ka
103 da uku
ai gashi yanzu in kana tafiya ba za a tsammanin zaka iya cewa kalaba a wajen waka amma da an bude makogoran nan abin dai alhamdulillah to 103 nan da haihuwa to kana da shekara nawa
dan nan
ka fara kidi
ubana
na
fara kidi da shekara 9 sai an ka dauke mu kaka na da kwanta
ba ni ji ba sosai sai
kwanta gora
kakan ka ne kai kanan koko
oho kakan mu ya kai zamanin Umaru na gwamnati
to
ga zamanin Umaru na gwamnati ya wuce sai mun ko na zamani Ibrahim sarkin Suda shi tsoho na yawa kidi
shi tsohon kai ma kidi Ibrahim sarki mai Sudan
mai Sudan
haka
na gada nan ga
to kai ma ka zauna kenan can ka zauna kwanta
kware ku na gamna
na'am
abin nan da ubana ka cewa wakan nan ni ko
haka
sai ne tai
to tun yaushe kuma ka dawo inda sarkin musulmi
da da sarar sun ka ciwo
na'am
turawa
na'am
da sun ka ciwo
sai
mun ka zo nan kaya
to
wanga kaya ta zazzau
kaya ta zazzau nan kusa da kan iyakar
da nan sun ka koma fasa mu
haka
to za a sai kowa sai mun ka koma gida
to
sai mun ka komo na
sai kuka barkwanta gore
ɗin da sai mun ka komo gida an ka ce za kowa ya wasan makoma ce kowa ya san garin su kowa ya san kasar su
haka
sai mun ka komo shi to ni yayi ba san kuce
haka
sai ka komo gida
to
dan nan fadada
na'am
sai sarki musulmi
eh
ya dauki ni ya nada ni
eh ya nada ka
sarkin tafshi
eh
sarkin tafshi
to yanzu gari mu daura bismillah kuwa da shi wanda ya nada ka sarkin tafshi din nan ka zabi kowace waka kake so wanda kai mu sarkin musulmi ka buga miji
to
eh
dubgo dubgo ba nan dole abu bakarna wa ya masallati dubgo ba
Thank you. babu shakka abinda ke ƙara ba mutane sha'awa da waƙoƙinka yadda kake tafi da tarihi duk abin da yawanzu kakan rike shi ka kuma waƙe shi a waƙe kuma babu shakka wannan yakan zauna a cikin tarihi kenan to yanzu kaga naji wannan waka da kai ma sarkin musulmi wanda kuma ka bada tarihin zuwan limamin madina wannan ƙasa ta mu da bude wannan masallaci da akai to matso dai kusa abinda nake so a cikin wannan sana'a ta ka naji bayacin zaman nan gusau ko kuwa rawaya ko har kun yi dan wani kaura zuwa kwantagora inda mai sudan
na'am
ko da kuma zuwan tura yanzu kai ka san zuwan tura dil sosai
na'am
tunda dai an samu shekara 103 da haihuwa saboda haka tura sun zuwa idan ka ne akan kana kuma mutun cikakke to jankidi tambayar da nake son yi ta yaya kakan shirya waƙoƙin nan naka
Ikon Allah
haka ba
daga zuciya ubangiji mu Allah ka
haka
min waje nika
haka fa to kuma a cikin sana'an nan ba shakka na tabbata kai tafiye tafiye
na ni na yi tafiye tafiye
kama daga ban sani ba ko ka kai Yola Adamawa ko ba ketare nan ba sai dai tarihin ka waƙar da kai domin hal nan ta dira waɗanda suka amso tuta din nan ga Sheikh Usman Danfodio ko
to sarkin Zazzau
yawa to
Kano
eh to kaje nan
na du
na tuna da wannan sifa ya faye da kai mu bayaru ko to ko a taba mana irin su
to daidai
Allah bi shugaban lahu babu ji
Usman zamu da sa'aya nan sai makon gobe da Allah ubangiji ya kai mu zamu zo mu ci gaba da jin wannan hirar dan hirar tana da tsayi ainu ka dai ji yadda wato tun farkon zuwan turawa kasar Hausa aka kore su daga kasar Kwantagora lokacin ya koma Sokoto haka ne masu sauraro to zamu da sa'aya nan sai makon na gobe da Allah ubangiji ya nuna mana madadin
Usman Kabar Ahmad
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
ba